نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سايك سعدوا أولا يمتشي نرانا لهدي شاشد قوات الرمضان هجر مأيكي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 430 wanda kuma yazo daidai da 6 ga watan 9 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na 14 inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Muna nan cikin tafsirin suratu Yusuf alaihi salam. Kafin mu karanto ayoyin da zamu ci gaba da tafsirin su a wannan majalisi na yau, insha Allah zamu ansa kadan daga cikin tambayoyi da aka rubuto. Wanda yace ni ma'aikacin gwamnati ne, yace na samu wata dama da zan dauki kudin gwamnati ba tare da kowa ya sani ba, saboda a unguwarmu muna da bukatar islamiyya da masallaci. Shin ya halatta in dauka in yi wannan aikin? Ko kusa bai halatta kai sata dan ka gina wa Allah masallaci ba, ko ka gina wa musulmi makaranta? Wannan wato kyakkyawan niyyar ka ba ta halatta maka haram. Kyakkyawan niyya ba za ta halatta haram ba. Da Allah madaukaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa. Wannan ba yana nufin kai kyakkyawan niyya ka ce kai makasudin ka kaza, koda kuwa za ka bi hanyar da bata dace ba. Wasila idan ta zama haramun ce, koda gaya tana da kyau, haramun ne kai amfani da wannan wasila din. Kamar yanda koda wasila tana da kyau, idan gaya ta zama ba mai kyau ba, bai halatta kai amfani da wannan wasila ba dan ka cimma wata gaya mara kyau. Haka nan idan wasila ta zama haramun ce, gaya ma haramun ce, bai halatta ka yi amfani da wannan damar ba. Sai idan wasila ta zama mai kyau, gaya ma ta zama mai kyau. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah wato kyakkyawa ne, tsabtatacce ne, baya karbar wani abu sai kyakkyawa mai tsabta. Saboda haka idan har kana da sha'awar ka gina masallaci ko makarantar islamiyya a unguwarku, sai ka yi aiki tukuru ka nemi halal ka gina masallaci da wannan. Yana daga cikin irin wato fatawa da aka taba yi wa Lijnatud Da'ima ta Saudiya, wani daga kasashen Turai ya rubuto yana tambayar cewa shi yana zaune a kasar da ba ta musulmi ba, shin ya halatta ya rika hana kudin wuta? Wato ya san yadda zai yi dabara ya rika shan wutar gwamnati kyauta, tunda kasar kafirai ce. Suka ce haramun in ka sha, haramun ka sha. Wato koda su ba musulmi ba ne, wannan bai halatta maka ka cuce su ba. Ballantana dukiya ta gwamnati dukiyar al'umma ce, ba wai ta gwamnatin ba ce. Dan ka ji ana kudin gwamnati, in an ce gwamnati ana nufin ita kanta al'umma din. Saboda haka kudin al'umma ne, bai halatta ka dauka ba dan kana da wata kyakkyawan niyya. Ka rubuta wa gwamnatin, idan har masu taimako ne sai ka rubuta musu ka ce to ga bukatar da muke da ita a unguwarmu kaza da kaza, muna bukatar kaza kaza a taimaka mana, ba kai bude kofar sata ba. Wannan baya dacewa. Wannan yace muna tattaunawa akan tafsirin da aka yi na aya ta 117 da ta 118 na suratu Hud, wanda kai magana akan abubuwan da a'immatul huda suka faɗa. Sai wanda muke magana da shi ya ce ai magabata duk sun yi ɗariƙa in banda Imamu Ahmad, wai shi yasa ake ce masa Imamu Ahlus Sunna. Shin gaskiya ne wannan magana? Ba magana ce ta mai ilimi ba, magana ce da ya yi ta da kansa, daga aljihunsa ya fito maka da ita, amma ba daga littafi ba. magabata idan kana nufin sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'ina, wannan wata magana ce da ba wanda ya taɓa faɗarta, ko su masu yin tariƙa ba su ce maka ga tariƙa Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ba, ba su ce maka ga ta tabi'ai ba, Sa'id ibn al-Musayyib ko Muhammad ibn Sirin ko Muhammad ibn Muslim az-Zuhri su ce ga tariƙarsu, ko su ce ga tariƙa atba'ut tabi'in, su ce ga tariƙar su Maliku ko ga tariƙa Abu Hanifa, duk ba wanda ya taɓa faɗar haka. Shi yasa idan aka tashi jingina kai zuwa ga mazhaba sai a ce al-Maliki mazhaban, sannan kuma sai a faɗi wani daban a ce kuma shine ɗariƙatan ko mashraban. Kaga ashe ya nuna su ba su yi irin waɗannan ɗariƙu ba. Aƙidar waɗannan mutane gaba ɗaya guda ɗaya ce, sun sassaɓa ne a cikin sha'anin furu, ba abin da ake cewa imani ko kafirci ba, ko abin da ake kira tauhidi ko kuma shirka ba, ba a wannan babin suka saba ba, sun saba ne a cikin inda sabanin ya halatta, kamar yadda muka yi magana akan wannan. Shi kuma Imamu Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani, dalilin da yasa aka kira shi Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a, irin bala'i da ya shiga a zamanin sa, yayin da wasu sarakuna suka yi kokarin su gurbata aqidar al'umma, suka so su yi amfani da mulkin su, lokacin da wasu miyagun malamai na Mu'tazilawa irin su Ahmad ibn Abi Du'ad suka shiga fada, suka kankane, suka nemi cewa sai an tirsasa wa al'umma ta yi aqidar Mu'tazilanci ko ta ki ko ta so, aka rika wato jarrabar malamai da su yadda da cewa Al-Qur'anu makhluq, Al-Qur'ani halittacce ne, wato ba magana ce ta Allah wacce take sifa gare shi ba, dan in ka ce maganar Allah ce dole ka yadda sifar Allah ce, sifar Allah kuma ghairu makhluqa. To aka nemi a tirsasawa malamai akan su yadda da wannan aqidar, anan ne aka samu da dama daga cikin malamai suka tirje, wasu ma suka rasa rayukan su kamar Muhammad ibn Nuh, wasu kuma suka sha dauri da duka kamar Ahmad ibn Hanbal, wanda ya jajirce ya cije ya ga azaba iri iri tun lokacin Ma'mun, duk da cewa ba su yi ido biyu da Ma'mun ba. Ma'mun yana can a wani gari da ake kira Tartus, yana can yana jihadin sa a lokacin da aka sa aka kamo Imam Ahmad, aka kawo shi abin nan Baghdad, shi da Muhammad ibn Nuh aka kawo su fada, shi Muhammad ibn Nuh a hanya ya mutu, Muhammad ibn Hanbal a shi kuma a lokacin kafin a kai shi ga Ma'mun, domin Ma'mun ya nemi a kai masa su can inda yake, kafin a kai su shi wannan sarki ya mutu Ma'mun. Sai aka sa al-Mu'tasim billah ya ci gaba da bin hanyar wanda ya gada wajen tilsasa malamai, to shi ne ya wahalar da Imamu Ahmad kwarai da gaske. Sannan al-Wasiqu billah, bayan mutuwar al-Mu'tasim billah, shi ma ya karba ya dora a kan inda wanda ya rasu mai rasuwa ya tsaya. Imamu Ahmad da shi da sauran ahlus sunna ba su samu kansu ba sai lokacin da shugabanci ya zo hannun al-Mutawakkil billah, wanda shi ne ya taimaka wa sunna, shi ya saki Imamu Ahmad ya girmama shi, ya dawo masa da martabarsa da matsayinsa, da cewa bai rasa martabarsa din a wurin jama'a ba, dan jama'a sun zura ido su ga cewa wahala za ta sa ya sadu da shi ma ya risina ya ansa wannan abin da suke so ya ansa musu da shi, suka ga cewa Imamu Ahmad ya kafe ya ki yadda. To bayan fitowarsa dole mutane suka yi da cewa shi ne jagora, shi ne imam a cikin wannan tafiya ta sunna, wannan shi ne abinda ya sa ya zama Imamu Ahlus Sunna. Ba wai ana nufin cewa gabaninsa babu Imamu Ahlus Sunna ba, duk waɗancan a'imma ne na sunna, amma shi a lokacin ya tsaya ne don ya ceci addini ko da ko zai wahala. Shi ya sa Ali ibn al-Madini ko waninsa yake cewa Allah ya taimaka wa addinin nan a zamanin da mutane suka yi tayin ridda ta hanyar Sayyidina Abubakar, sannan kuma a zamanin Imamu Ahmad Ubangiji ya taimaka wa wannan addinin ta hanyar Imamu Ahmad ibn Hanbal. Wannan shi ne dalilin da yasa aka kirawo shi Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a, ba batu ne na an yi ɗariƙa ko ba a yi ta ba. To sai shi kuma wanda yake cewa da Larabci ya rubuto takardarsa, ya ce a jiya, wato lokacin da ya rubuta takardar kenan, yake cewa na dai fahimci me yake nufi, wato ya tashi da ciwon ciki mai tsanani, ya shiga bayan gida ba tare da ya yi addu'a ba, saboda a ɗimauce yake, ma'ana yana gudawa da yake so ci, saboda haka ya ɗimauce yana tsugunawa sai ya rika maimaita amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su, wa ya rika karanta wannan aya, shine yake cewa nan take ya samu sauki, gudawar tashi ta tsaya. To wai yana so ya ji cewa me yake hukuncin karanta wannan aya da ya rika yana kan ba haya. To bai kamata ba kana kan ba haya ka rika karanta alqur'ani. Sannan kuma ita ayar ba addu'a bace, bayani take in ka matsu kai addu'a, kai kaga har lokacin ba addu'ar kai ba, Allah dai ya so ya baka dai lafiyar ne, amma ba wai addu'a kai ba, cewa akai wane ne yake ansa addu'ar matsatsi wanda ya matsu, ba wai matsuwa ta ba haya ba, cewa kai ba matsuwar ka ta ba haya ce ko abin nan, wane ne yake ansawa in ba Allah ba? To kai anan ka faɗa abin da Allah ya faɗa dangane da cewa shi ne kadai mai ansa addu'ar matsatsai lokacin da yake cikin matsuwa in ya roke shi. To amma kai har yanzu ba kai roƙon ba. To samun waraka ba shi yake nuna cewa kai daidai ba, wato cimma bukata ba shi yake nuna hanyar da aka biyo aka cimmata daidai ba ce. Ya kamata a fahimci wannan, shi yasa matsafi zai yi tsafi kuma ya cimma bukatarsa, dan duba ya duba ya cimma bukatarsa, dan fashi ya nufi fashi ya cimma bukatarsa. Wannan ba shi yake nuna hanyar da ya bi daidai ce ba. Saboda haka a daina kiyasta daidai da cimma bukata. Akan iya cimma bukata ta hanyar ma da bata dace ba. Ubangiji na iya jarrabar mutum kamar yadda malamai suke faɗa, sai a jarrabi boka da ɗan duba ya rika samun sa'a cikin aikinsa don ya zama ibtila'i gare shi. Wannan ibtila'i ne ba wai ci gaba ba ne ya samu, ci gaba ne na mai haƙari jiya, Allah ya sauke. Sai wani da ya rubuto takarda, wanda takarda ce da ta shafi su waɗanda suke kula da harkar masallaci, duk da ba laifi a karanta watakila za ta kara musu karfin gwiwa. Yake cewa bayan gaisuwa mai yawa, sannan yake cewa yana roƙon malam ya isar da kukana ga hukumar masallaci game da rashin samun fitar sauti mai kyau daga lasfikokin da ke cikin masallaci, domin wanda duk yake cikin masallaci banda waɗanda suke dab da kai zai zama shaida ga wannan magana. Duk lokacin da ake wa'azi ko huduba, sautin baya fita dalla-dalla kamar yadda ake jin shi 100% a waje. Yace yana da kyau a ce sautin da yake fita a cikin masallaci idan har bai fi na waje kyau ba, to akalla zama daidai. Yace ina fata za a duba wannan kuka kuma a gyara don amfanin dimbin musulmin da ke halarta wannan masallaci don sauraron karatu da wa'azi irin wannan lokaci, ko kuma a hudu ba ranar Juma'a. Da fatan waɗanda kai kira domin su sun ji. Muna nan cikin faifanmu na ƙarshe. Annabi Yusuf alaihi salam da ƴan uwansa bayan sun zo neman abinci, lokacin da ya ce da su ba zai kuma ba su abinci ba, ba zai kuma musu awo ba, sai sun zo da ɗan uwansa, ko kuma sai sun zo da ɗan uwansu. Bayan sun je sun lallashi ubansu, sun yi ƙarfin alkawari, sun ɗauka ƙarfin alkawari cewa a wannan karan za su dawo da ɗan uwansu lafiya gida, ba tare da sun salwantar da shi ba irin yadda suka yi a lokacin da suka fito da Annabi Yusuf alaihi salam. Annabi Yaqub ya yarda da wannan, duk da cewa yana cike yana ɗari-ɗari yana ɗarɗar. Haka dai Yaqub ya ba su, shi suka taho. Lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ya ga ɗan uwansa, sai ya ja ɗan uwansa jikinsa ya gaya masa cewa ni ɗan uwanka ne, inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malu, ni ɗan uwanka ne, don haka kada ka shiga damuwa akan abin da kaga suna aikatawa. Ya nuna masa irin dabarun da zai yi har ya ga cewa haƙansa ya cimma ruwa, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da ƴan uwansa, ya haɗa shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa lafiya. To ayoyin da muka karanta a jiya, wanda muna tsakiyar fassara su lokaci ya ƙure, suna nuna mana irin dabaru daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya shirya wa Annabi Yusuf alaihi salam, kamar yadda ya ce kazalika kidna li Yusuf. To waɗannan dabaru ne waɗanda jiya muke magana a kansu. Dabara ta farko dai, tun zuwansu a karo na farko suna neman a ba su abinci, ya mayar musu da hajarsu cikin kayan abincinsu, ba don komai ba, don in sun je su dawo. La'allahum ya'rifunaha, idan qalabu ila alim la'allahum yarji'u wala alla ko in sun gane su kuma dawowa ko dai su dawo saboda su ce an manta ba a karbi kudin ba ko kuma su dawo saboda suna ga yanzu suna da wata dama su sake yin wani awan tunda suna da wato sauran kudi a hannunsu ko su dawo domin sun fahimci cewa annabi Yusuf alaihi salam mutun ne mai karamci saboda haka idan sun dawo zai musu karamci ya kuma yi musu awo ballantana ma ga abin da za su bayar a madadin awo din a hannunsu wato dai dalilai daban-daban za su sa su dawo idan sun ga wannan kaya nasu ko hajar su an mayar musu cikin kayansu kaga dabara ta farko kenan dabara ta biyu yace da su ba zai yi musu awo ba har sai sun zo bi akhil lakum min abikum sai kun zo da dan uwanku dan uba da kuke yan ubanni da shi idan ba ku zo ba fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun in ba ku zo min da shi ba to ba ku da awo kuma a gurina kada kuma ku yadda ku kusance ni wannan ma dabara ce kaga ainihin anan yayi musu da baibayi ba yadda za a yi in har suna buƙatar awo kuma suna buƙata tunda shekarar da aka fara fari shekarar suka zo neman akwai buƙatar akwai shekaru nan gaba wanda za a yi ta famar rashin wato abinci a gari dole ne su kuma dawowa ballantana kuma su gida ne babba akwai mutane da yawa ga annabi Yaqub ga ƴaƴansa su ma kuma ga ƴaƴansu saboda haka suna da yawa ana cewa sun kai su wajen 60 zuwa 70 kaga ashe za su buƙaci abinci isasshe saboda haka yayi wannan kaga dabara ta biyu bayan sun zo da dan uwan nasu sai ya ja dan uwan su kusa da shi ya rada masa cewa inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun ni dan uwanka ne kada ka damu da abin da suke kaga anan ya nutsar da hankalin dan uwansa ba zai ci gaba da jin tsoro ba dan baya dacewa ka tsoratar da musulmi ba bisa haƙƙi ba babu laifin da dan uwansa ya masa ballantana ya rike shi ya sa shi cikin zulmi da fargaba don haka ya kamata ya san me zai faru kafin ya faru ya gaya masa ni dan uwansa ne kuma ya nuna masa cewa ga abin da zai yi zai sanya kwanan awo ko kwanan shan sarki cikin kayansa kaga wannan ita ma dabara ce dabara ta hudu sannan bayan an yi haka sai ya bari sai da suka fita sun yi nisa fa azzana mu'azzinun ayyatuhal ayru innakum lasariqun me yekuwa ya ku ayarin nan lalle fa ku barayi ne kaga anan ya bari sai da suka yi nisa ba a nemi wannan abun a lokacin suna nan ba za su iya cewa wani ne ya tura musu amma in har sun dauka yansu sun fita a iya cewa an bincika ba a gani ba an biyo sau kuma duk waɗanda suke can ba a samu a gurinsu ba don haka su kadai ake tuhuma da wannan satar don haka an biyo sau a abin nan kun ga wannan ita ce dabara ta nawa ta biyar ko ta hudu ta biyar dabara ta shida da aka tashi yayi kuwa aka yi ba a bi su ɗaiɗai bayan ɗaya don a nuna musu cewa abun fa ya watsu kowa ya ji cewa an yi sata kuma ku ake tuhuma da wannan satar shi yasa ma me ya kuwa ya yi shela da ƙarfi kaga kowa zai ji innakum lasariqun sannan dabara ta bakwai bai ce dazu kun ce ta biyar na faɗi ta shida ta bakwai bai ce da su innakum lasariquna suwa almaliki ba ko as-siqaya don kada ƙarya ta shigo nan ce innakum lasariquna lalle ku barayi ne anan muka ci a larabce wanda ya ci amana akan iya kira shi barawo kamar yadda malamai suka faɗa tunda kuwa sun ɗauke Yusufu daga ubansa ta hanyar za su je da shi wajen kiwo su dawo suka jefa shi rijiya wanda har da ƙarshe ya zo ya rabu da mahaifinsa to kaga anan sun ci amanan mahaifinsu kamar sun sace Yusuf daga hannun mahaifinsu kaga anan ya a iya ce musu sariquna bisa ga wannan duba don haka aka ce innakum lasariquna wato ku kun sace Yusuf amma ba a faɗi abin da aka sata din ba sai aka yi shiru wanda ya halatta daman a shari'a a yi irin wannan magana wacce za ta ɗauki har abin nan kuma ba inda a ce ma ya ce da su ɓarayin ne sannan daga baya aka bincika aka kamar ɗan uwansa ne ya yi satar duk da cewa bai yi sata ba kaga kamar an manna masa sata alhalin bai yi sata ba a nan kaga a kamar zai cutu a manna wa mutum sata alhalin bai yi sata ba to a nan akwai abin da malamai suke cewa idan da yardan mutum aka yi amfani da wata dabara ko da ko zai cutu a cikin dabarar amma da izininsa da yardarsa wannan babu komai a shari'a za mu kawo misali akan wannan sannan bayan haka dabara ta nawa kenan ta takwas dabara ta takwas da aka yi wannan shela suka ce su ba su zo maji ina li nufsila fil ardi wa ma kunna sariqin a lokacin sai aka yi kokari a ji hukunci daga bakin su qalu fa ma jazaohu in kuntum kadhibin qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kadhalika najzi zalimin saboda haka sai aka nemi su yi hukunci da kansu kaga anan an daure su tunda su suka yanke wannan hukuncin daga baba za su ce ba mu yadda da hukuncin da aka yi mana ba dan an zalunce mu dan sun ce haka suke yin hukunci da shari'a su a garin su wanda ita ce shari'ar annabi ibrahim alaihi salam da ƴaƴansa saboda kaga wannan dabara ce ta yadda ba za su dawo su ce za su koma baya ba sannan dabara ta nawa ta tara dabara ta tara wato ba a fara binciken kayan su ba sai da aka karbi hukuncin daga bakin su wato bai fara cewa to abincika in an gano barawan a ce to me za a yi masa me horan sa sai aka fara cewa me horan barawan dan su a lokacin ba sa kawowa a ransu cewa za a samu wannan kwanan awo a cikin kayan su ba sa jin haka ko kadan ba sa tunanin haka don haka kowane hukunci za su fada musamman ma wanda suka san shine hukuncin da suke aiki da shi ga barayi don haka sai aka fara jin hukuncin kafin a fara binciken da a ce an fara binciken suka ga an binciko kuma wannan kwanan awo daga cikin kayan Binyamin bayan gashi kuma sun yi alkawarin za su koma da shi me kake zato za su ce a rike shi man wujida fi rahli fa huwa jazaohu ba za su faɗa haka ba sai su ce to kai ku yi mana hukuncin da kuka ga ya kamata to kaga an daure su sun riga sun faɗi hukunci sannan kuma abin ya zo ya faru ba yadda suke tsammanin zai faru ba ko kaga wannan dabara ce ta tattara dabara ta goma babada'a bi auiyatihim qabla wi'ai akhihi da ya tashi sai ya fara da binciken daurin su kayayyakin su aka fara bincike kafin binciken kayan dan uwansa da a ce yana tashi kai tsaye ya fara da binciken kayan dan uwansa sai ya akai to kasan yana nan ya akai kana duka tsallake kayan ka zo ka duro kan wannan alamar cewa akwai wata makida akwai wata dasisa a karkashin kasa to dan kada a kawo wannan shubuhar ko wannan tuhumar sai aka bagarar da su sai aka rika binciken kayan da an tabbata babu a ciki sannan da ƙarshe sun mustakhrajaha min wa'i akhi shi yasa Allah ce kadhalika kidna li yusuf haka muka shirya wa annabi yusuf irin waɗannan dabaru ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah bayyuwa ainihin ya iya rike dan uwansa karkashin shari'ar sarkin Masar illa an yasha Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki yaso illa zai iya zama istisna'i ne munqati illa an yasha Allah sai dai abinda Allah yaso wato lakin ma sha Allah huwa alladhi kana abinda ubangiji yaso shine wannan tsarin da ya masa ko ya zama istisna'i ne muttasil wato bayyuwa ya karbi dan uwan ya rike dan uwansa ta hanyar abinda dokokin Masar sai dai in Allah ya so ya samu masa wata hanyar a ƙarƙashin wannan dokokin da zai iya rike amma ba wannan hanyar ba saboda haka istisna'in zai iya daukan duka waɗannan ma'anoni guda biyu saboda haka mu saki karanta ayoyin da suka gabata sannan kuma mu ci gaba mu fara daga falamma jahazahu bismillah aya ta 70
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه جَزَاءُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم
falamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayayyakin su ja'ala siqayata fi rahli akhihi sai ya sanya kwanan awo a cikin kayan dan uwansa thumma adzana mu'adhdhirun sannan mai shela yayye kuwa ayyatuha al'iru innakum lasariqun ya ku wannan ayari lalle ku fa barayi ne qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun sai suka ce bayan sun fuskanto yaran yusuf alaihi salam madha tafkiduna menene ya bace muku ki nema kaga a ce ba su ce menene aka sace muku ba dan ba sa tsammanin ma wata sata sun akai su dai ba sun yi sata ba don haka sai suka ce menene ya bace kuke nema tare da cewa an kira su barayi qalu nafqidu suwa al-malik suka ce mun rasa wato abin nan kwanan awan sarkin Masar ne mun rasa kwanan su kaga anan ba su ce an sace ba tunda anan sun faɗi abin da aka sata din sun faɗi suwa'a din to su kuma suwa'a ba sata su akai ba dauka akai aka sa shi a cikin kayan wani da gangan saboda kaga ba za su ce an sace kwanan awan sarki ba don haka sai ba su kawo kalmar sata ba anan sai suka ce mun rasa suwa'al maliki saboda haka muna neman sa ne kaga wannan gaskiya suka faɗa wali man ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'ib wanda duk ya kawo mana shi to babu shakka yana da wato kayan raƙumi na abinci mai shele ce wa ana bihi za'im kuma ni mai lamuni ne akan wannan wato zan na lamunci ko da ya kawo aka ki bashi to ya zo ni in bashi wannan shine lamuni abdaman qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linusrida fil ard suka ce tallahi wallahi mun rantsi da Allah laqad alimtum haqiqa lalle kun sani ma ji'na linusrida fil ard ba mu zo nan kasar ba domin mu yi banda wato kun sani saboda kun san halayenmu da ɗabi'unmu ba wannan karon farko ba muka zo kasar nan don haka kun san ɗabi'unmu ba wanda za su yi sata ba ne don haka mu ba mu baro garinmu ba da niyyar sata sai ma ji'na linufsida fil ardi ba mu baro garinmu ma da niyyar sata ba ballantana har mu zo mu yi muku sata wa ma kunna sariqina kuma ba mu taɓa zama ɓarayi ba ballantana a ce mun taɓa yin sata muka tuba yanzu kuma ainihin muka zo za mu yi muku sata qalu fama jazaohu in kuntum kadhibina suka ce to menene sakamakon shi barawa in aka same shi menene horan da za a yi masa in har ƙarya kuke na cewa ku ba barayi bane qalu sai suka ce jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazao sakamakon sa wato horan da za a yi masa wanda aka sami kayan a cikin kayan sa cikin daurin sa fa huwa jazaohu a rike shi shine sakamakon wato wannan ita ce shari'ar da ake shari'ar Annabi Ibrahim alayhis salam da ƴaƴansa idan aka samu barawo to shikenan sai a danka shi a hannun wanda ya yi wasata ya zama bawan sa ya je ya ta masa aiki har sai ranar da ya ga dama ya sake shi ko ya rike shi har abada to wannan ita ce dokar a lokacin saboda haka sai suka faɗi dokar da ita ake shari'a da ita a lokacin su abin nan a usurar su a gidan su suka ce kazalika najzi zalimin haka nan muke saka kawo barayi wato masu sata don haka wanda duk yayi sata ga yadda muke masa amma a shari'ar Masar a lokacin wato shari'ar gargajiya da ake aiki da ita a wannan lokaci shine duk wanda yayi sata sai a kamo shi a yi masa bulala sannan kuma ya biya abin da ya sata ninki biyu wato a ninka masa kudin abin da ya sata ya biya wannan shine abin da ake aiki da shi kaga da a ce an yi aiki da dokar da ita ce dokar Masar a lokacin da ba za a rike Binyamin ba don haka sai ya musu tarko sai suka fada cikin tarkonsa don haka ya ce menene sakamakon suka ce sakamakon wanda aka samu a rike shi saboda haka kaga ya samu abinda zai rike dan uwansa. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi, sai ya fara da bincike da kayayyakin su, ko dai Annabi Yusuf alaihi salam shi da kansa, ko ya sa yaron sa, in ya sa yaron sa ma za iya cewa ya fara, za iya cewa ya fara, koda kuwa ba abinda ai ya ce gwamna ya fara gina gidajen nan da yace zai gina, kaga ai ba shi zai je ya kama ginin da kansa ba, ba shi zai kwaba kasa ba ya dau bulo ya dora bulo, sai dai ya sa ayi. To kasancewar sa shi zai sa ayi, sai a ce yayi, a ce ya gina masallaci, ya gina makaranta, yayi kaza, yayi kaza, duk kuma sawa akai, wani ma abin da yayi bai je ya gani ba, amma kuma an ce yayi. Wannan shine suke cewa a lugar larabci almajazul aqli, alaka tsakanin wanda aka jinginawa da shi wanda ya aikin, alaka da ke tsakanin su shine umarni, wannan alaka ta umarni ta bada dama a jingina masa aikin kai tsaye. Saboda haka koda yaron Annabi Yusuf ne alaihi salam yayi aikin, za iya cewa Annabi Yusuf yayi. Wa bada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi, kafin binciken kayan dan uwansa. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi, da karshe sai ya fitar da wannan abin shan. Kaga ad-damir huna istakhrajaha, yana koma ga siqaya, kun san an kawo siqaya, sannan kuma aka kawo siwa. Siqaya muannath ne, amma siwa muzakkar ne. Kaga da an maida damiri zuwa ga siwa, sai a ce thumma istakhrajahu. To dan an nuna maka duk abu ɗaya ne dai, da siwa din da siqaya din abu ɗaya ne, domin kwanan da yake sha a cikin sa shine kuma ake yin awan da shi. Allah sai ya ce kadhalika kidna li yusuf, haka muka tsara wa yusuf alaihi salam dabaru. Ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki, baya yiwa gare shi, ba zai taba yiwa gare shi ya rike dan uwansa ta hanyar shari'ar sarkin Masar ba. Wato shari'ar da ake yi a Masar ba za ta taba bashi dama ya rike dan uwansa ba, dokar da ake bi a wannan guri. Jamaluddin al-Qasimi yake cewa fadabbara ta'ala ma hakama bihi ikhwatu yusuf ala sariq, ubangiji sai ya tsara wa Annabi Yusuf alaihi salam abinda ɗan uwan Yusuf suka yi hukunci da shi ga ɓarawo wanda ya jawo aka kama wannan ɓarawo. Li isali Yusuf ila arabihi, don ya isar da Yusuf alaihi salam zuwa ga buƙatarsa. Rahmatan minhu fadla, don ya zan rahama gare shi da kuma falala ga Annabi Yusuf alaihi salam. Sai ya ce wa fihi ilamun bi anna Yusufa ma kana yatajawazu qanunal malik, wannan ya nuna maka cewa Yusuf bai iya ƙetare dokar sarki, duk da ba ta Allah bace to amma bai iya ƙetare ta. Da a ce zai iya ƙetare ta, Allah ba zai ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ba, ba zai buƙaci dabarar sai an yi musu wani tarku sun fada ba, ta yadda za su faɗi wata dokar da za ta sa a rike shi. Shi yasa ya ce wannan yana nuna maka cewa baya iya ƙetare dokar sarki, wa illa lasabadda bima sha'a, da yana iya ƙetarewa da yayi abin da ya ga dama. Wa hadha min ufuri fitnatihi, wannan kuma yana nuna kaifin kwakwalwar shi Annabi Yusuf alaihi salam, tunda da a ce ya fito karamkiya da dokokin sarki, yana musu kwasar karam mahaukaciya, kana ga za su kai labari da sarki, dan da nan sarki zai cire shi, domin zai ga barazana ce ga mulkinsa, dan yana ga dokokin nan da ake bi su suke tsare masa mulki, matukar za a karya su to wannan zai zama barazana ga mulkinsa, ba zai kyale shi ba. Don haka Annabi Yusuf alaihi salam domin maslaha ga mutane, kaga a Masar gaba ɗaya ba wanda aka ce ya yi imani da shi a lokacin. Inda aka samu waɗanda suka imani shine lokacin da 'yan uwansa suka zo shi da mahaifansa da danginsa, nan ne aka samu musulmi. Wannan kuma baya rage martabar Annabi, baya kuma nuna ba manzo ba ne, manzo ne tunda mun ji wa'azin da ya yi a kurkuku, ya kirawo mutane a arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, mun ji kuma abinda mu'minu ali fir'aun yake faɗa, hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula, kaga ashe manzo ne. Saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam manzo ne, wannan kasancewar ba a yi imani da shi ba shi zai rage wa matsayi ba. Annabi Ibrahim ka duba yana da Khalilur Rahman ne, yana daga cikin ulul azmi minar rusul, bal shine na biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayi sai shi, amma mutum nawa ne suka yi imani da shi. Ka karanta Qur'ani kaka zaka ji mutum nawa ne suka yi imani da Annabi Ibrahim alaihi salam, daga shi sai matarsa sai Lut, su kenan, amma ba a gaya maka wanda suka yi imani. Wa amana lahu Lut, Allah ya ce fa amana lahu Lut shine ya yi imani da shi, sai kuma matarsa, sai kuma lokacin da ya hijira ya samu wannan kwarkwara Hajar, wannan kuma samun ta yi a Falastin ba a Iraki ba, a nan Iraki babu wanda ya yi imani da shi, an gane ko? wannan ai kaga bai rage matsayin sa ba, saboda haka dan kana da'awa ba a yadda da abinda kake faɗa ba, wannan ba shi yake nuna da'awarka ba gaskiya bace, kuma wannan ba shi yake nuna sai kai rigima da jama'a sun yadda ba, dan kai ba a yadda ba, shikenan wannan ba zai rage maka matsayi a gurin Allah ba. Lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai tilastawa bane mai matsawa sai an yi abin da karfi, kai mai faɗa ne kawai, ka faɗa shikenan, in an yadda ai, in ba a yadda ba shikenan. Wannan kuma ita ce ka'ida ta zamantakewa ta dan adam ma duka, da musuluncin da ba musuluncin ba gaba daya, kowa yazo ya faɗa abin da ya yarda da shi, wanda yake ganin ya yarda da wancan yabi, wanda yake ganin bai yarda da shi bai bari. Allah cewa ai da kristoci, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujjojinku. Ta yaya za a yi ka kawo hujjar ka baka yi magana ba? Ai sai kaga an baka dama ka faɗa ka zano. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, kuna da wani ilimin da za ku kawo mana? In kuna da shi ku faɗa. Ashe kaga bawa mutum dama ake yi, amma ka ce a kama wani saboda ya faɗa abinda baka so, kaga wannan ya nuna baka da hujjar da za ka faɗa. Dan inda kana da hujjar sai ka faɗa, ba ca za ka yi a kama wani ba, ko a rufe wani, ko a hana wani. Matukar dai wani ɗin nan ba cewa ya aje a kai maka hari ba, ba cewa aje a dake ka ba, ba cewa aje a kwace kayanka ba, ba cewa aje a tashi masallacinka ba, ba cewa kawai dai yana faɗar abin da ya yarda da shi ne, kuma bai wuce ya karanta ya fassara ba, ya karanta ya fassara, ya karanta ya fassara, kai ma sai karanta ka fassara. Kowa zai shaida ne a wannan masallaci ba mu taɓa kiran wani muka zage shi ba, kowa shaida ne akan wannan. Ba wani wanda zai iya kawo kasa ɗaya tunda muka fara karatu a wannan masallaci da a ciki muka kira wani muka zage shi, illa iyaka mu ce wane a littafin sa kaza ya ce kaza, ga kuma mu abinda muka fahimta Allah da manzansa sun faɗa. Ya rage idan fahimtar mu ba daidai ba ce, kai ba a matsayinka na malami sai ka fito ka yi wa mutane bayani, ko ka ce abinda suka fahimta ba su gane ba, don ga yadda abin yake, ga yadda abin yake, ko littafin da suka karanta ba daidai suka karanta shi ba, kai ma ka ɗauko shi ka karanta shi, ne hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, ilimin aka ce a fito da shi. Amma a ƙasa irin wannan da ta haɗa addinai daban-daban, ta haɗa al'ummomi daban-daban, ta haɗa ra'ayyuka daban-daban, ƙwaƙwale daban-daban, ilimin muka iri-iri, ka zo ka ce wani a bashi ya faɗa, wani kai ya faɗa, wannan in kai haka to ka saba tsarin zamantakewa na ɗan adam. Duk inda aka samu irin wannan shi ne ake samun rashin zaman lafiya. Amma in dai aka bakka ka faɗi hujjarka, babu zagi babu cin mutunci. Ya rage maganar da mutum zai faɗa ka ce da ita zagi, kaga wannan wani abu ne da kai ka fassara shi a matsayin zagi. Yanzu wani kana karanta Qur'ani cewa zai zagi kake yi, Qur'ani ne kake karanta abin nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yana karanta Quraysh al-Qur'ani, me suka ce? Yana zagin allolinsu. Suka je gurin Abu Talib suka ce ka hana dan uwanka zagin allolinmu da wawantar da iyayenmu. Annabi bai taba zagin allolinsu ba, bai taba wawantar da wani ba. Shi dai yana cewa a bauta wa Allah kada a yi shirka, a yi bautar Allah kada a yi shirka, duk wani abin da za a bauta ba Allah ba. To shirme aka yi, Allah madaukakin sarki ba zai wa zai karbi wannan ibada ba, kuma zai yi ukuba ga wanda ya mutu yana wannan ibadar, abin da yake faɗa kenan. To amma sai suka kira abin zagi, saboda haka kaga ashe ka ce abu kaza zagi ne, sai masu hankali sun zauna sun saurara su ji cewa ina zagin yake. In suka kasa kunne sai suka ji ayoyi ake karantawa, hadisi ake karantawa, littattafai ne ake faɗar, littafi kaza an ce kaza, littafi kaza an ce kaza. Idan har ka ce wannan shine zagi, kaga sai dai a kulle kofar ilimi gaba ɗaya, duk jami'o'i a rufe su, dan duk zage-zage suke yi, dan duk abin da ake a jami'o'i kenan. Ba bincike ake a jami'o'i a fito da wannan abin nan, zamantakewar musulmi da wanda ba musulmi ba a ƙasar nan. Akan wannan ta ginu, Kirista zai yi wa'azinsa ya ce Allah Isa Allah, Maryam Allah, sannan Allah Allah, kuma uku ɗaya. Kaga a gurinka kai ba za ka yarda da wannan ba, a gurinka abinda alqur'ani yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam, laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu thalatha, a gurinka alqur'ani abinda yake cewa wannan kafirci ne. Amma shi mai fadar haka bai taba yarda da cewa kafircin bane, dan inda ya yarda ba zai ci gaba da fada ba, kuma bai yarda shi kafirin bane, kai yake ma kallon kafirci. Wannan ya hana ka, ya sa hukuma ta dau mataki akan ka daina karantar da qur'anin ka, ka daina fassara qur'anin ka, saboda akwai abokan zaman ka su ba su yarda da sun yarda da wannan abu. Kaga wannan babu adalci. In aka ce za a yi haka, to sai da duk addinan gaba ɗaya a aje su. To kuma in ka ma aje addinai, akwai bambancin ra'ayi na zamantakewa, kuma akwai na siyasa, akwai na kasuwanci, akwai na gidaje, akwai na kabila, akwai na komai, duk za a iya samun bambancin ra'ayi. Don haka ɗan adam dole ne ka bashi dama ya faɗa, illa iyaka kowa ya abar shi da hankalinsa ya aiki haka musulunci ya zo da shi musulunci shi kansa ba a nemi ka tirsa samu wani ba la ikraha fi din qad tabayyana rusul min al-ghay babu tilastawa saboda haka anan al-qasim yake ce mana annabi yusuf alaihi salam a zaman sa a wannan guri bai saba baya saba wa dokar wannan sarki ba da haka ba da sai abin da ya ga dama sai ya ce wa hadha min wufuri fitnatihi kaga kenan ashe shi ma yana ganin cewa wannan sarki bai musulunta ba kuma dokokin da ake aiki da shi a lokacin ba su ne dokokin da ake aiki da su a addinin annabi ibrahim alaihi salam ba gidan su annabi yusuf da ya abin nan don haka ma sai ya ci gaba da cewa wa yustadallu bihi ala jawazi tasmiyati qawanin min al-kufr dinan laha kaga wannan za iya yin hujja da shi inji kasimi bisa kiran dokokin da suke na addinai da suke da ba na Allah ba a kirawo su addini ga waɗanda suke bin su domin Allah ya ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki yace ayoyin da suke nuna wannan suna da yawa da ƙarshe Allah ya ce illa an yasha Allah sai dai abinda Allah sai wato sai abinda Allah ya so abinda Allah ya so shi zai wakana in Allah madaukakin sarki ya so ya karbi abin nan ya rike dan uwansa ta wata hanyar ba wannan ba ma ubangiji sai ya nuna masa wannan hanyar domin duk wannan aiki na Allah ne narfa'u darajatin man nasha muna daukaka darajojin wanda muka so wato matsayin wanda muka so ta hanyar ilimi kamar yadda muka daukaka daraja annabi yusuf alaihi salam ta hanyar kirta masa waɗannan dabaru har ya kai ga cimma manufarsa ba tare da ta da kura ba wannan ilimi ne don haka muna bawa mutane ilimi daban-daban wanda za mu daukaka darajar su da shi kaga anan sai aka kawo narfa'u da sigar mustaqbal da sigar istiqbali wato muna daukaka don a nuna maka cewa wannan sunna ce ta ubangiji mai dorewa wato duk inda aka samu mutum mai ilimi to wannan ilimin shike daukaka shi ilimi na daukaka mutum sai yace wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da kowane mai ilimi akwai wanda yafi shi har akai ga ilimin Allah wanda shine kat babu kuma sama da shi in kana takaba da ilimi to akwai wanda yake sama da kai in shi ma yana takaba da nashi akwai wanda yake sama da shi in shi ma haka dai ubangiji ya rarraba ilimi daban-daban in kana takaba da ilimi kaza to a wani fannin kuma an fika haka dai abubuwa suke tafiya don haka dan adam a babin ilimi baya iya cewa ya rufe kofa daga kaulinsa an rufe kat ba za iya samun kari ba a'a akwai mas'alar da zaka dauku ka samu wani yayi rubutu shafi uku kana tsammanin cewa iyanan shafi uku an gama kalkale matsalar gaba daya sai ka samu wani ya rubuta shafi 30 yayin da wance ya karanta shafi 30 yana tsammanin shafi 30 din nan ya gama warki waraka samar da waraka sai ya samu wani ya rubuta shafi 300 to haka abin yake ta tafiya shi yasa ilimi baya san gaggawa baya san garaji kada kawai da ka samu wannan littafi kamar chocolate ka dan tattauna kaga wata ƴan mas'ala ka fito jikinka yana rawa yana bari so kake ka hawo minbari ko ka hawo kujera ka ce to ashe daman muna ta yin abu ba dazu-dazun nan naga samu wani littafi an bani shi wani dan littafi haka dan mitsitsi haka shikenan ka fito ka kawo wani tarnatsi a cikin jama'a wannan bai dace ba abin da ya dace duk mas'alar da ka ganta ba kuwa to yi kokari ka hadu da ƴan uwanka daliban ilimi ku tattauna ta ai bincike mai zurfi kafin ka fito ka faɗi wa mutane cewa ai ka gano abu kaza ashe ba haka yake ba shi yasa wanda yake ilimi shi yake gane jahilcinsa wanda baya ilimi kullun gani yake shi yafi kowa amma mai ilimi kullun gane jahilcinsa yake gane kusurinsa yake shi yasa Imam Shafi'i yake cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahli duk sanda na ƙara nutsuwa cikin ilimi ilimi na yana ƙara nuna min cewa ashe ni jiya jahili ne wato ni ashe jiya ban san wannan abun ba to haka mai ilimi shi yasa ilimi baya da ƙarshe teku ne da baya da gaci bahrun ne la sahila lahu in ka shige shi ba za ka kai gacinsa ba kuma kana ƙara shiga kana ƙara fahimtar zurfinsa kana ƙara shiga kana ƙara fahimtar zurfinsa shi yasa waɗanda suka nutsu cikin ilimi sun fi kowa nutsuwa wanda suke baki-baki suna fadam-fadam a baki-baki gani suke iya zurfin abin kenan sai kaga sun fi kowa kuma ta ratsi da ta da jijiyar wuya amma wanda suka yi zurfi suna jin tsoro shi yasa Imam Malik idan yayi fatawa yakan ce inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bi mustaqinin abin nan da muke fada haka muke tsammanin sa amma kuma ba mun ce 100% yaqini bane Imam Malik kenan Imam Daril Hijra wanda a zamanin sa a garin sa babu yashi
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
قالوا سيسكتي إن يسرق إذن هريا يساتا فقد سرق أخ له من قبل wani dan uwansa ma da can ya taba yin sata fa asarraha yusufu fi nafsihi sai yusufu ya boye wannan magana a cikin ransa walam yubdi halahum bai nuna musu kacin ransa ba qala yace antum sharrun makanan ko kuka fi sharrun matsayi wallahu a'lamu bima tasifuna kuma Allah ne mafi sani da abin da kuke sifantawa wato lokacin da abin kawai suka ga an tsamo abin nan daga cikin kayan dan uwansa wanda ba su taba zato ba kaga babu shakka za su dimauci alqur'ani duk bai gaya maka irin dimuwar da suka yi ba ya barka da kwakwalwarka kai ta tunanin wace irin dimuwa za su samu kansu a ciki abinda ba sa tsammani sun ce wa ma kunna sarikin ma ji'na li nafsina fil ard wa ma kunna sarikin ba sa taba tsammanin cikin su za a iya samu fito da wannan abu sai gashi kawai an dago shi ana cewa gashi an gashi wani irin rikicewa za su yi wace irin magana za su faɗa don haka suna neman yanzu me za su faɗa su kare kansu in ya so su takaita tuhumar a cikin wannan dan uwan nasu shi kadai ya nuna ba ɗabi'arsu bace su kuma wannan sata ya gaje shi ne ta bangaren uwarsa don haka laifin uwan ne ba laifin ubansu bane da suka yi tarayya a ciki in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl annabi yusuf ya taba sata annabi yusuf bai sata alqur'ani bai ga mana yayi sata ba su ma kuma sun tuhume shi ne tun farko da cewa ubansu ya fi san shi ba su tuhume shi da cewa yayi sata ba la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba wannan ita ce tuhumar da suka yi har suka yi kokarin batar da annabi yusuf alaihi salam to amma anan kuma sun ce in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl ana akwai isra'iliya da ake fada cewa ko tun abin nan yana karami lokacin yana hannun wata gwaggwansa ubansa da ya so karbansa shikenan da ya zo zai tafi da shi ita kuma ba sa so a tafi da shi to akwai wani abin nan wata damara wacce take sun gaje ta tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salam na danta ne shikenan sai ta daura masa sai aka ce ai wata damara ta bace sai aka yi ta neman damara ana sai aka ce a duba kugun Yusuf ana duba sai a ganta sai aka ce a shikenan shi ya sata tunda kuma shari'a sun an yi sata rike mutum ake shikenan kaga sai ta rike shi daman ba ta so ya tafi shikenan sai ta rike shi har sai da ta mutu sannan sai koma gurin ubansa sai suka ce wanda ita ce satar da suke nufi faqad saraka akhun lahu wannan isra'iliya ne ba abin da yake nuna ya tabbata sannan a wata kissar kuma a ce a gunki ya sata na kakansa na wajen uwa gunkin kakansa na wajen uwa ya sace shine ake cewa yayi sata to amma mu abin da za mu fahimta dai anan kokarin yadda za su kubutar da kansu ne kuma su takaita tuhumar cikin wata zawuya a kankalwa kada a fadada ta yanzu su ma a rika musu kallon barayi ne tun daga dan uwansu yayi sata su ma kenan za su yi sata sai suka ce in har yayi sata in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl dan uwansa ma da can ya taba yin sata nan suna nufin dan uwansa wanda yake shakiki shine annabi yusuf alaihi salam suli abaini don haka kenan abinda suke ishara zuwa gare shi ya gaji sata ne ta bangaren mahaifiyarsa ba ta bangaren ubansu ba da suka yi tarayya fa asarraha yusuf fi nafsi yusuf sai ya boye wannan ya gintsa wannan ya ji ta a ransa tunda a majalisinsa ake duk ba su gane shine ba nace in yayi sata daman dan uwansa ya taba yin sata walam yubdi halahum bai fito ya nuna musu bacin ransa ba ta yadda za su fahimci cewa anya wannan ba shine Yusuf din ba sai ya boye ya shanye ya wayance qala antum sharrun makanan wasu sun ce walam yubdiha tana komawa zuwa ga waccan kalma in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl wannan damiri zaka fassara damirin da maqula ko al maqala in yubdiha walam yubdi hadhihi al maqalata lahum ko kuma walam yubdiha yana komawa zuwa ga antum sharrun makanan wallahu alam bima tasifun wato wannan magana ta ƙarshe ya faɗe ta ne a ransa bai fito ya faɗa musu ƙarara suka ji ba yace antum sharrun makanan ku kuka fi sharrun matsayi wato matsayinku yafi na annabi yafi na wannan yaron da kuke tuhuma da sata sharri domin shi ya san duk abubuwan da suka yi ya san kuma ƙaryar da suka yi a yanzu gashi ga yana zaure sun masa ƙarya saboda haka ya san wannan sannan kuma idan da can shi wancan yayi sata saboda dan uwansa guda daya yayi sata wannan yasa shi ma ya dole ya zama barawo to yanzu sun zama biyu kaga ko ya kamata ku zama barayi tunda yanzu biyu ne suka yi sata gabanin ku wallahu alam bima tasifun Allah shine mafi sani ga abin da kuke sifantawa na al'amarin Yusuf kuna cewa yayi sata qalu
qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin qala ma'adha Allahi anna akhudha illa man wajadana mata'ana indahu inna
qalu sai suka ce ya ayyuhal azizu kaga yanzu ya zama azizu tun dazu ba ga mana wani matsayi yake ake kiran shi ba qalu ya ayyuhal azizu suka ce ya kai wannan azizu ko dai ya kasance muqamin da yake rike da shi shi ma azizu ake kiran wannan title din muqamin kenan ko kuma a wancan azizu din ya mutu yanzu matsayinsa ya koma hannun Yusuf alaihi salam musamman ma akwai kaulin da yake cewa shi Azizu Misr na farko wanda ya sayi Annabi Yusuf shine IG kamar yadda muka faɗa shugaban yan sanda to kaga in shine shugaban yan sanda yanzu magana za a tsare dan uwan su suke ake ko kaga ashe za su zo su ce dan Allah IG a taimaka a fitan mana da shi a duba wannan lamari an gane ko ce ya ayyuhal azizu akwai kissar da ake faɗa cewa ya mutu ya auri Zalika duk wannan kisso shine Isra'iliyat ba wani tabbaci a cikin su yasa ma ban faɗa ba qalu ya ayyuhal aziz suka ce ya kai wannan babban mutum inna lahu aban shaykhan kabira lalle shi wannan yaro yana da uba tsoho babba fa khudh ahadana makanahu dan haka ka rike dayan mu a madadin sa inna naraka minal muhsinin lalle mu muna ganin ka cikin masu kyautatawa qala sai annabi Yusuf yace ma'adha Allah Allah ya kiyaye mu an na akhudha illa man wajadna mata'ana indahu Allah ya kiyaye mu mu rike wani ba wanda muka samu kayan mu a gurin sa ba kaga bai ce illa man saraqa mata'ana ba sai yace man wajadna mata'ana indahu inna idhal zalimu ce in mun yi haka lalle mun yi zalunci wato lokacin da suka ga tabbas gashi nan dan uwan su za a rike kuma sun tuna cewa fa sun yi wa ubansu alkawari tare da rantsuwa mai karfi cewa za su koma da shi duk da cewa shi mahaifinsu Yaqub saboda annabi ne akwai wata ilhama ta musamman da Ubangiji yake masa yayi togaciya ya ce illa an yuhata biku sai idan an fi karfinku kamar yanda a kissar annabi Yusuf anan ma ya kawo wani abin da ya zama masa daga baya abin bakin ciki ya ce inni akhafu an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun ina jin tsoran kerkeci ya cinye shi ina jin tsoran kerkeci ya cinye shi suna dawowa sai suka ce kerkeci ya cinye shi to kaga nan ma illa an yuhata bikum ta tabbata azo a fi karfin ku abin yazo ya tabbata an gane ko qala ma'adha Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhal ladhalimun qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira sai suka yi tawassuli da wasu abubuwa guda uku na farko suka ce yana da uba an san kuma yadda uba yake san ɗansa musamman ma shine kankanin wato karamin cikin mu don haka a duba wannan sannan kuma uban nasa tsoho ne shi kansa shaykhuka tana da wani haƙƙi na musamman tsoho ne kuma gashi wannan shine yaron sa mafi kankanta kuma yana san shi sannan kuma kabiran zai zama kabiran ko dai kabiran fisin wato mai shekaru ne da yawa wanda rike dan nan nasa zai jefa shi cikin wani hali wanda ba mu san yadda zai kasance ba ko kuma kabiran fi qaumihi babba ne a cikin mutanansa an san yadda ake mura'atin shugaba tunda yana da girma shine shugaban jama'ar sa ya kamata a yi masa wannan alfarma wanda yana nuna in zaka kaddamar da bukata to ka kaddamar da wasu abubuwan da su taimaka maka ka cimma burinka kada kawai ka zo ka fadi bukatar ka basu fara bada bukatar su ba sai da suka yi wannan shimfida inna lahu aban shaykhan kabira sannan sai take fa khudh ahadana makana ka rike daya daga cikin mu a madadin sa inna naraka minal muhsinin lalle mu muna ganin ka cikin masu kirki saboda haka zaka taimaka mana ka yi mana ihsanin da ka saba yi ka rike daya a tsamadadin sa shi a kyale shi sai annabi yusuf ya ce musu ma'azallah Allah ya tsare ni an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda mu rike wani ba wanda muka samu kayan mu a wajen sa ba wanda muka samu kayan mu a wajen sa shi zamu rike shi wannan ita ce dokar da kuka yi hukunci da ita don haka da ita zamu yi aiki inna idhal lazalimuna mu in har mun rike wani ba shi ba to lalle mun zama azzalimai wanda kuma bai kamata mu a matsayin mu na masu kokarin tabbatar da adalci ba mai zalunci saboda haka ba za mu kyale mai laifi ba mu rike wanda yayi laifi kaga anan annabi yusuf alaihi salam ya bari an jingina wa dan uwansa sata duk da cewa dan uwan nasa ya san haka za ta faru tunda ya gaya masa ga ya shiga plan din da za a yi wanda ya nuna mai haƙƙi in ya sare yadda haƙƙinsa shikenan inda a ce bai sare yadda haƙƙinsa ba ba daidai bane a yi masa abin da zai cutu amma in ya amince ya yarda to babu laifi a shari'ance ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ya bada damar a je a kashe Ka'ab ibn al-Ashraf yayin da ya kuntata wa musulmi ya matsa musu ya rika cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rika ma zuwa yana ganawa da Qurayshawa yadda za a darawo Madina a yi kace-kace da musulmi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi cewa wanda zai yi maganin Ka'ab ibn al-Ashraf a lokacin Muhammad ibn Maslama ya ce shi zai yi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi lasisi ya bashi dama duk kalmar da ya faɗa ba za ta fushi addinin sa ba annabi ya bashi dama lokacin da ya je ya samu Ka'ab ibn al-Ashraf ya ga masa ya ce to kaga mutumin ya ce na zo ne ka taimaka min mutumin nan namu ya matsa mana wallahi a jima kaɗan ya ce mu bada kaza mu bada sadaka mu bada kaza mu bada kaza duk ya kwace kuɗaɗenmu kaga wannan magana bai dacewa musulmi ya faɗe ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan saboda wani plan ne kuma ya nemi izini manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi haka nan Abu Na'ila wanda shine abokin plan din shi ma da ya zo shi ma sai ya zo ya ce kai ya ce yaya dai mutumin naku ya ce wallahi gashi nan da ya matsa mana ya ce kuma sai kun gaji kun gudu kun bashi ya ce wallahi muna so ne mu ga ƙarshen abin nan gudun ruwan ƙarshen zurfin ruwan muke so mu gani ya ce yanzu kaga ya zo ya raba mu da ƴan uwan ya raba mu ya hada fada a tsakankanin mu ya sa duk larabawa sun tsane mu ya ce to yanzu menene ya ce wallahi wasu kuɗaɗe ya ce a sai mun bayar to shi ne a lokacin suka ce za su bada ya ce to ku bada jingina suka ce to jingina mai sai ce ku bada jinginan matan ku da yake ɗan iska ne da ya hude sai ce a bada jinginan mata suka ce a ya za mu bada jinginan mata kai kafi kowa ka kyau cikin laraba